ƴan ƙasa da hukuma.
Kuna barki ta gaba da fita, Allah wa daren mai sadota da waɗanda suke da jawota, haka nan da waɗanda ka kawota, Allah ka gare mu da fatinka.
Assare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Fari. Zan gabatar
babbar damuwar mu da muke cikin sana'ar fed drop da ake fama da shi, to wanda duk bai lafiya za ka ga ba wai gayyata ciwon ne ba, ciwon ne ya same shi, to bai kamata a ce an bashi magani na jabu ba.
Kullum masu aikata laifi sun fito da sabuwar hanya, to idan ku ana so a dakile wa'annan abubuwa sai an daina amfani da tsofaffin dabaru da ake na dakilewa na baya.
Babban abin da yake damun kowa shine yanzu mu isar da sako ga al'umma ya zama da basu ma fara ta'ammuli da wannan miyagun don ya fi sauki.
Yau shirin na dauke da tsokaci akan alakar ta'ammali da miyagun kwayoyi da sauran ababen sanya maye da kuma rashin tsaro a cikin al'umma.
Duka da an soci ya inganta kafa da karar da waɗansunta za su yi sha'awa su yar sheka da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kusheka.
Madalla masu rarrabe masana da sauran ƙwararru a fannin tsaro sun daɗe suna fashin baƙi akan alaƙar da ke tsakanin ta'ammali da miyagun ababen da ke sanya bil'adama maye da kuma aikata miyagun ayyuka ko kuma ƙalubalen tsaro a tsakanin al'umma. Kamar sauran ƙasashen duniya, yawaitar amfani da ababen sanya maye na da alaƙa da yawan alƙalmin ayyukan ɓata gari da ke tada hankulan mutane a sassan Najeriya. Kamar yadda masana suka yi nuni, samar da sabuwar kasuwa ta hada-hadar cinikayyar magunguna zalla a Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya, wanda aka fara aikinta tun fiye da shekaru 15 da suka shuɗe, na cikin matakan daƙile matsalar shaye-shaye a tsakanin matasan arewacin na Najeriya. Malam Dahiru Matazu jigo ne a cikin rashin jihar Kano na ƙungiyar masu sayar da magunguna ta Najeriya.
Idan ka kalli harkar shaye-shaye wani abu ne da ya damu al'ummar mu gaba ɗaya, to amma shi asalin magani ba a yi shi don shaye-shaye ba, wato ne duk maganin da kaga an yi shi ne don wani maganin, to amma mutane ke abusing nashi. Hakika akwai wasu magungunan da suke control ne, ma'ana dole ana buƙatar a sanya su kai tsaye ake tasarrufin tafiyar su daga inda aka kawo su zuwa inda za su tsaya zuwa ga har wanda end user, ma'ana wanda zai amfani da su. Sannan kuma akwai tsari na a waye ma ya cancanci ya riƙe wannan abu, kuma waye ya cancanci ya ba da magani ga mara lafiya wannan abu. To duba da zaman da muke kaman a open drug market, wannan yasa abubuwan duk suka fantsama. To amma alhamdulillahi yanzu ita gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihohi an approving Kano da Lagos da Onitsha, wanda su ne main wuraren da ake sayar da magani a matsayin tari. Yanzu ita kasuwar Kano already an yi wata kasuwa da ake ce ma CWC, wadda ita ce Coordinated Wholesale Center. A lokacin wancan tsohuwar gwamnati ta mai girma Muhammadu Buhari, ministan lafiya ya zuwa kwamishinan wannan kasuwar, mutane sun fi kallon shaye-shaye. Mu kuma a wajen da muke wannan sana'ar shaye-shayen muna kallon daƙile shi abu ne mai sauƙi matuƙar aka dawo wannan sabuwar kasuwar, domin gurin akwai security agencies da aka kawo, akwai police, akwai NAFDAC, akwai PCN, akwai kuma NDLA da za a ba su office din su kuma yanzu haka, sannan kuma akwai internet security wanda za su riƙa kula da wannan abu. To dama babbar damuwar mu da muke cikin sana'ar fed drugs da ake fama da shi. Me fed drugs? Yanzu ka ga duk wanda bai lafiya magunguna mara kyau na jabu, to wanda duk bai lafiya za ka ga ba wai gayyata ciwon ne ba, ciwon ne ya same shi, kaga zai ɗauki kuɗin shi ya je ya bada a sai mai magani, to bai kamata a ce an bashi magani na jabu ba. To illar da ke cikin bada magani na jabu, illa ta farko mutum zai waste resources ɗin shi, ma'ana zai ɓannata kuɗin shi a banza, sannan zai tsawaita mai ciwonsa, sannan kuma zai sha poison guba, sannan kuma zai zo ya samu rashin jituwa, wato rashin yarda tsakanin mara lafiya da likita, sannan shi kuma likita za a sa mai damuwa, mai damuwa ya ga ya baka maganin da yana zaton wannan cutar, wannan maganin shi zai magananta da ikon Allah, to kuma ka dawo ka ce baka warke ba, to zai ji ya damu shi wannan cutar ko ba ita bace ba.
Sai dai a cewar detective Awali Baladirmin Iya da ke zaman guda cikin masu fashin baki akan lamuran tsaro a Najeriya, akwai buƙatar lalubar sabbin dabarun gano masu aikata miyagun laifuka a cikin al'umma.
au kullun akwai abin da ake cewa crime statistics wato kididdige na laifi kullun sai sabon laifi ya faru kullun masu aikata laifi sun fito da sabuwar hanya yanda za su yinga yin abubuwan su ba tare da sun samu matsala daga wajen cikas ko wajen hukuma ko mutanen gari ba to idan ku ana so a dakile wayannan abubuwa sai an daina amfani da tsofaffin dabaru da ake na dakilewa na baya an koma amfani da sababbin dabaru na zamani waɗanda ake bincike a gano cewa wai hanyoyin nan da suke bi wani iri suke bi da wani mataki suke bi suwaye suke shigo da magungunan nan in an ɗebi magungunan nan na ake kai su suwaye suke ɗaure musu gindi da suwaye ake hada baki ana yi wa harkar manakisa makarkashiya ka san matsala abin da yake faruwa shine duk lokacin da aka ce mutane sun maida harkar kasuwanci to kullun kokari zasu duk kokarinka da kake na dakilewa su kuma suna kokari su shawo kanka ko dai ta sama ko kuma ta ƙasa ko ta tsakiya kowanne akwai hanyar da ake bi ake dakile shi
to waɗannan matakai dabaru da ka faɗa ba shi da alhakin daukar su misali
wato
al'umma ne ko gwamnati
a gaskiya dai mafi kashi 70 ciki al'umma ne gwamnati kashi 30 take iya yi na farko kenan su al'umma abinda suke iya yi ko da yaushe abinda ake cewa human security da community security jama'a ne suke ba wa kansu da kansu na farko human security shine ya zan yin tsare kaina da duk wani abin da zai tafi ni sai na zama mutumin kirki na zama waye sannan zan iya zuwa in faɗa sannan jama'a su ji ko irin fina-finan nan da ake yi wanda a daina yin fina-finai na soyayya ko wani fina-finai na a'a a dinga yin irin waɗannan fina-finan wanda ko suna kallon fina-finai yanzu ka zo ka samu ɗan daba ko mai kwacen waya ko wani abu da ka faɗi sunan wani ɗan wasan hoto ko wani alamunka za ka ga ya san shi amma idan ka zo ka ɗauko wani shahararren malami wanda yake da kikira da basira akan wannan abu za ka ma bai san shi ba
gaba cikin shirin za mu ji abinda hukumar NGLA da yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi a Najeriya ke yi game da wannan al'amari
a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutanenta ko sastu ba abu turaraita da rashin aiki da galabaita ko yawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba shi gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan ƙauye ya shi ga alkarya
masu ware kwamandan hukumar NDLEA a Kano mai yaƙi da ayyukan sha da fataucin ababen sanya maye a Najeriya Alhaji Ahmad Idris ya ce matakan faɗakarwa da wayar da kai a matsayin rigakafi na daga cikin manyan ayyukan da jami'an hukumar suka sanya a gaba.
Akwai ƙungiyoyi da dama masu zaman kansu sannan kuma akwai waɗanda su kuma ƙungiyoyi ne kamar na makarantu waɗanda duka muna halaƙa kyakkyawa tare da su wasu a wasu lokutan su ne suka shirya bita ko gangami suka gayyace mu muka je ne a wasu lokuta kuma mu da kanmu mukan fahimci cewa akwai irin wannan damuwa a waje kaza da waje kaza to mu mukan shirya idan misali a makaranta ce wanda muke ganin cewa akwai wannan damuwa muka rubuta wa hukumar makarantar cewa muna da bukatar da mu zo mu yi wannan taro na wayar da kai kan su kan ba mu zarafin haka a wasu lokuta kuma unguwanni ne ko tashar motoci haka kaga irin waɗannan hukumomi na ƙasashen waje musamman a ce a UNODC ɗin iya ce maka ita ce kusan babban abokin harkar mu ko aikin mu abubuwa da dama da suke shirya banda mun horar da mu da suke ta bin wannan hanyoyi da za mu yi mu isar da saƙonni akwai abubuwa da dama da kuma irin kasance sukan ba mu takardu da sauran su tasiri wanda za mu iya zuwa mu je mu gabatar a irin waɗannan wurare akwai lokutan da kuma su da kansu ma suke shirya irin waɗannan zaurika da za a haɗu a yi wannan irin tarurruka na wayar da kan jama'a za su ɗauki nauyin irin wannan shirye-shirye banda su akwai European Union su ma suna taimakawa kwarai da gaske wajen musamman isar da irin waɗannan saƙonni na wayar da kai wanda tunanin shi ne duk mutumin da Allah Ubangiji ya tabbace shi ya fahimci illa abu kusa a magance abun ma a dan babban abun ku isar da saƙo ga al'umma ya zama da basu ma fara ta'amuli da wannan yawo ga don ya fi sauki wajen kare shi idan har Allah Ubangiji ya tabbace mu saƙonni da ake idawa wa al'umma da iyaye ya zama na ya alfanu wajen hana mutane fara ta'amuli da miyagun ƙwayoyi to insha Allah za a kafin a ankara tsarin na rigakafi da rufe an ce yafi magani.
To Allah ya kyauta masu ware da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
garba ina tausan kan mu ba ma fata war ne mal samu sai da rido a wajen damu ne ya ci ni sabidar ilmi shine manufar mulkin kan mu.